This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 13 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa shugaban Najeriya ya ba da umarnin cire dukkan takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakabawa Niger da Mali da kuma Burkina Faso. Sannan za mu kawo muku ci gaban hira da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar kan yawaitar sace-sacen mutane a Najeriya. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, Musulmu Mun Barma zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce a shirye yake amfani da makaman nukiliya idan har ya ga ana yi wa ƙasarsa mai cin gashin kanta barazana. Yana mai nana ta gargaɗinsa ga Amurka cewa idan har ta tura dakaranta zuwa Ukraine, hakan zai matuƙar ƙara faɗaɗa rikicin. Putin ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin ƙasar, inda ya ce mamayar da yawa a Ukraine tsawon shekaru biyu ba ta buƙatar amfani da makaman nukiliya, kuma baya tunanin duniya ta ɗauki hanyar da zai kai ga amfani da za ta kai ga amfani da makamin. Putin ya kuma kwatanta shugaban Amurka Joe Biden a matsayin gogaggen ɗan siyasar da ya fahimci haɗarin da ke tattare da yakin makamin nukiliya. Sai dai wani babban jami'a a fadar White House ya kwatanta kalaman na Putin a matsayin waɗanda ya saba yi. Yana mai cewa ba sabon abu bane jin irin waɗannan kalamai daga bakin Putin. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙuduri da mai yiwuwa ya kai ga haramta amfani da TikTok a ɗaukacin Amurka. Idan har kamfanin da ya mallaki manhajar wanda ke da hedkwata a China yake amincewa ya sayar da shi, 'yan majalisar sun nuna damuwa ne kan yadda tsarin mallakin kamfanin ka iya zama barazana ga tsaron Amurka.
On this vote, the yeas are 352, the nays are 65.
'Yan majalisar wakilai kuma 'yan Republican Beth Van Dyne kenan da ke wakiltar jihar Texas. Take cewa a wannan ƙuri'a da aka kada waɗanda suka amince mutum 352, waɗanda kuma suka ƙi amincewa mutum 65, saboda haka an amince da wannan ƙuduri. Yanzu za a aika ƙudurin zuwa majalisar dattawa, inda babu masaniya kan makomarsa. Sama da Amurka miliyan 150 ne suke amfani da dandalin na TikTok, wanda baki ɗayansa mallakin wani kamfanin China ne da ake kira ByteDance Limited. Fargabar da 'yan majalisar ta Amurka suke nunawa ita ce akwai yiwuwar gwamnatin China ta nemi kamfanin ya bata bayanan Amurka wanda ke amfani da manhajar. Alƙalin da ke sauraron ƙarar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Georgia kan yin katsalandan a zaben 2020 ya yi watsi da wasu daga cikin tuhume-tuhumen da ake yi wa Trump, amma ya bar wasu da yawa daga cikinsu. Alƙali Scott McAfee na ƙaramar hukumar Fulton ya rubuta a wani umarni da ya bayar cewa ya zama wajibi a soke tuhume-tuhumen shida, daga cikinsu har da guda uku da suka shafi Trump, wanda shi ake hangen zai tsayawa jam'iyyar Republican takara a zaben 2024. Sai dai alƙalin ya ce masu shigar da ƙara za su iya shigar da sabbin tuhume-tuhume kan waɗannan da ya kora. Daga cikin tuhume-tuhumen shida akwai wanda ake cajin Trump da laifin kiran sakataren jihar Georgia ta wayar tarho, inda ya nemi ya sama masa ƙarin ƙuri'u. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin jirgi mara matuƙi da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a yau Laraba ya halaka mutum biyu, ciki har da wani mamba a ƙungiyar Hamas. Harin ya faɗa kan wata mota ne a wajen birnin da ake kira Tyre da ke kusa da gaɓar tekun Mediterranean. Kafin yaɗa labarai ta ƙasar Lebanon ce ta sanar da cewa akwai ɗan ƙungiyar Hamas cikin waɗanda suka rasu.
Israeli military says an aid convoy has for the first time entered the Gaza Strip through a crossing.
Wakilin kamfanin jilancin labarai na AP kenan ke cewa dakarun Isra'ila sun ce a karon farko wani ayari mai manyan motoci shida dauke da kayan agaji ya shiga ta arewacin yankin na Gaza, wanda yaki ya daidaita. Shugabannin Haiti na ta kokarin ganin ba su wuce wa'adin da Amurka ta gindaya musu na fitar da sunayen mutum bakwai da za su zama mambobi a gwamnatin wucin gadi ba, yayin da Prime Minister Ariel Henry ya yi murabus. A ranar daren Litinin, Henry ya sauka a mukaminsa bayan da Amurka da shugabannin kungiyar kasashen yankin Caribbea suka matsa masa kan ya aje aikin yayin da alamu da kasar ke kara rincabewa a kasar ta Haiti sanadiyar gungun yan zindaba da suka mamaye kasar.
We're seeing is an increase in violence. We're seeing an increase in population displacement with 15,000 newly displaced.
Daraktan hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a Haiti, Jean Martin Kene, yake cewa abin da muke gani shine karuwar tashin hankula da kuma yadda yake raba mutane da mahallansu waɗanda yanzu adadin su ya haura 163. Kafafun yaɗa labarai sun ce an ba shugabannin na Haiti sa'a 24 ne su sanar da sunayen mambobi bakwai da za su zauna a majalisar gwamnatin ta wucin gadi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin cire dukkan takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa Niger da Mali da kuma Burkina Faso. Dangane da wannan batu, wakilin Umar Faruk Musa ya ji mana karin bayani daga bakin Abdulaziz Abdulaziz, jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya.
Yau shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da cewa Najeriya ta bi umarnin kungiyar ECOWAS wurin buɗe hanyoyin shige da fice tsakaninta da Niger, wato kan iyaka ta ƙasa da kuma ta sama, tare kuma da janye sauran takunkumai da suka haɗa da hana ta Niger shiga harkokin kasuwanci da kuma al'amuran yau da kullum na ƙasashen, da kuma wato ba wa shugabannin ta damar yin ta'ammali da kuɗaɗe da kuma harkokin kasuwanci da suka shafi na haɗaka na ƙungiyar ECOWAS. To waɗannan su ne umarnin da shugaban ƙasa ya bayar a kan Nijar da kuma amince da ɗari takunkumi a kan ƙasar Gini.
To amma abin da ke da ɗaure kai shi ne watan da ya gabata da aka ba da wannan sanarwa na cire takunkumi, ba a ji ƙasar Nijar ko ƙawanta sun ce ƙalaba dangane da abin musamman ma daga suka fice daga cikin ƙungiyar ta ECOWAS.
Wannan kam kusan abu ne da za a iya cewa ya ba da mamaki musamman ga mutanen da suka yi ta shige da fice, domin kamar yadda ka sani ku kanku 'yan jaridu da masu sharhi da shugabannin al'umma sun yi ta kira da shugabannin ECOWAS akan cewa su janye wannan takunkumi, wanda kuma aka janye din tare da kira ga shugabannin Niger da su saki shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, tare kuma da bayyana lokacin ko kuma wa'ani da za su miƙa mulki ga hannun farar hula. To amma abin mamaki duk da wannan halin dattako da kuma kyautatawa da su kungiyar ECOWAS suka yi, har yanzu su jami'an ko kuma sojojin ƙasar Nijar ba su nuna niyyar su ko nuna azama wajen aiwatar da abubuwan da suka kamata ba.
Don haka in suka ci gaba da yin kememe shi kenan za a hakura ne, ba za su demokuraɗiyya ba sai sanda suka ga dama, ba za a sake Bazoum ba sai sanda suka ga dama, kuma ba abin da ECOWAS za ta yi kenan.
To wannan abu ne wanda ka ga abu ne da sai shugabannin kungiyar ECOWAS waɗanda yake shugabannin ƙasashe ne sun zauna sun tattauna sun kwaranta ya ce maka ga matakin da za a ɗauka na gaba. Amma dai na tsibirin abin da muke tsammani shi ne su dukansu al'ummar Nijar ya kamata da kuma duk waɗanda suka yi kira a baya a kan ECOWAS yanzu su juya su kira a kan su waɗannan sojoji na Nijar da suka karɓi mulki ta harabtacciyar hanya a kan cewa su duba su yi abin da ya kamata, yi abin daidai, su saki shi Bazoum wanda suke rike da shi ba bisa ƙa'ida ba, sannan kuma su mai da aniyar mai da mulki hannun farar hula.
Amma ga alama magana demokuraɗiyya ce ba sa so, shi yasa suka ƙauracewa ECOWAS ake gani ko?
Eto wannan shi yasa ma a yi komai yanzu yana hannun zanke cewa al'ummar Nijar su ne ya kamata su yi jagora su fito su nuna cewa ga tsarin mulkin da suke bukata, domin bayan da za ka haɗa mulkin demokuraɗiyya da mulkin kama karya na soja. To idan al'ummar Nijar suka ga cewa su wannan mulki na soja bai musu ba, su ya kamata su fito su yi jagoranci kiraye-kiraye ko kuma yin yunkuri wajen ganin cewa lallai an mai da mulki kan hannun waɗanda ya kamata, wato farar hula.
jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. A ci gaba da kawo muku tattaunawar da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar kan yawaitar sace-sacen mutane a Najeriya. Aliyu ya ci gaba da tambayarsa kamar haka.
Kana jin masu yin wa'annan sace-sacen yare din mutanen Boko Haram ne ko kuma akwai alaka tsakanin 'yan Boko Haram da masu satar yaran nan 'yan makaranta da mata da sauransu? A wasu sassama da babbanu da
ɗan makina na magana yanzu na shi wanda ya faru a Borno, wannan magana ce ta 'yan Boko Haram da kuma yawancin wanda aka sata din, wato wanda suka tuba ne, saboda haka mutanen sun ana bi kuma da yardar Allah za a kwato su, don har kamar 5 ne ko 6 sun kubuta sun dawo, kuma sun ba da bayanin abin da yake faruwa, kuma za mu bi mu kare wannan abu.
To kafin
mu wannan na 'yan makaranta ba Boko Haram ba ne, wato bandit ne wayannan dai wanda suke kai hari a Northwest, su ne kamar suka haɗu su uku. Group uku, wato daba guda uku suka kai wannan hari, kuma muna biye da su, mun san abin da muke yi, kuma muna bi kuma da yardar Allah za a kwato su. Kuma shi ma abin da ya faru, duk wanda yake Northwest a yanzu ya san cewa sojoji sun tada kaini suna bin mutanen suna fatattaka su. Lokacin da fatattaka ta fatattaka, sun rasa makamai, sun rasa kayan aiki, sai suka fara zarkowa Abuja suna daukan mutane high profile, wato manya-manya wanda za su samu kuɗi mai yawa su je su sai makamai. Wannan Allah ya ba mu nasara, abinda suka fara yi a Abuja muka dakile, muka dakile wannan, aka samu sauki a na Abuja. To shi ne suka je yanzu suka dauki wannan yaran da tunanin cewa kasa za ta yi ca a kan gwamnati da sojoji na yadda za su zo su ci ga abin da suke so, babban kuɗi ɗauka a ba su su taimaka mana.
Abin da ya faru a Kaduna ya ba da mamaki sanin cewa Kaduna tana ɗaya, in ma ba ita ce a sauran gaba ba, tana ɗaya daga cikin wurare da ke da sansanonin ma'aikatan tsaro da ya haɗa da sojoji da makarantu da sauransu. Wannan ba karo na farko da ake sata yare ba ne a Kaduna. Me kake ji yake sa mutanen nan suke iya shigowa cikin makarantu da rana tsaka su kwashe yare su tafi har su bar gari ba tare da an tunkare su ba?
Babu ƙasar da za ta iya sa soja a kowane lungu da sako. So waɗannan mutanen suna nan da masu ba su labari, suna fuskantar inda aka ɗauke kai aka fitar, sai su shirya su zo su yi wannan abin da suke yi. Muna ta ƙoƙari mu kawo kimiyya na yanda za a rinƙa samun labarin fitowar mutanen nan kafin su kai inda za su bannar, domin a dakile su a hana su fitowa. Amma babu ƙasar da za ta iya sa sojoji caɓe-caɓe ya zamana duk konar da ka je da saƙon da ka je za ka samu sojoji.
Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar kenan a hirarsa da Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ɗan shaƙata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamannin ta dan dubayya, ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado maso kokun baza na kosa ba, karshen labarin da nake ban hadu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba, shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba, ku gyara zama labarin ban faru ba, tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa, ga zuciya na tafatin kada in fasa, ina tabe da yi karo da dan Musa, ya zo in dan huta ni ko na ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka zuciya.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 4:45 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin wasu shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman da ke kasar Ghana. A kashin farko na tantaunawa da wakilin sashen Hausa a Accra Idris Abdalla Bako, sun yi bayani kan mafarin da suka tsinci kansu cikin halin tawaya. Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu abin misali ne a wajen nakasassu, ta la'akari da rawar da suke takawa wajen ganin an baiwa nakasassu damar a dama al'amuran jama'a da su a maimakon dogaro da bara a matsayin sana'a. To a yau za mu ji kalubalen rayuwar da nakasassun Ghanar ke fuskanta da fafutukar da suka sa gaba a kungiyance wajen tafiyar da lamuran shugabanci.
Na taba ni da kaina na shaddafa na je mamobi mun gangano, ana gini sabon office kusa da mamobi polyclinic na lafos na je wuri su don find out kan mamba step ne suke nan nan suna mamumma sun mu ya ses da zan duba na ba mu na cikin list din ma amma kuri nan ne mu da kanmu ma kuma mu zo mu biya wani abure.
Malam Razak, kwanaki na yi hira da wani lawyer mai fama da na kasashe ma. Lawyer nan ya gwada cewa da akwai wani kuɗi da ake biyan wanda yake suna fama da nakasa kuma suna zuwa makaranta. To a lokacin da kake cikin manya na wannan kungiya, kuna da labarin wannan kuɗi da ake bayarwa kuma yana shiga hannun mutanenku da kuka san cewa suna zuwa makaranta?
Eh, wannan kudin yana nan daban-daban biyu. Akwai wanda ake kira shi bursary, inda kana university ne shi kake samu wannan kudi, yana zuwa through scholarship secretary. Wannan ina ya juma sosai sannan izu kamar sai ka shiga first year kam ka samu kudi first year na me yau shi kana third year ka samu first year. Yanzu haka muna da yara da yawa da suka kare ba samu nasu na final year ba, isa kuma ba kuma ana baka kudin na eke ainihin school fees ka bane, ana baka ne wani abu da yake maka rufe makarinka
dan taimakare.
Sannan akwai na 3% common fund da ake ba dan waye mu da ke cikin district kama inda ba da example a yawa so east ko a yawa so north, isa wannan na ba ba wurin da suka bi school suke aiki, ana ba wurin din ni bi yanzu bai fara shiga suku ko kwa shi bai aiki ina da aiki hannu ya koyi wani tela ko
sana'a ne
sana'a ka apply ne a baka, amma wannan kudi ko bai zuwa kai da kai an aika maka sai muna da
wata yake biya ko bayan wata uku ko wata hudu
ya kamata ko wani wata uku ko mu samu first quarter.
First quarter yi wata uku kenan.
Sa shekara tun mun samu wannan kudi su fudu. Amma ya yi bakon ya yi ki shekara an biya na biyu kadai kuma da. Isa kudi na bai zuwa kai da kai. Ni zo kuma bai da yawa. Muna da yawa cikin community. Let's say na yaki ni ma yawa su yanzu ba ni na wuri. Muna yaki wurin nan. Wannan lokaci muna da na kasa almost wanda ke kenta ka dawo ba kowa ke register wanda suka register almost 300 wanga kudi ya yanzu 20,000 22,000 nawa da ka ba wani san masala ne sakalin kaman kudin na zuwa an alheri ko abin da ya kamata yi na
bi kuna kira a kara ko dai
oh yes
ai wala ba ka
kara wannan percentage da kuma take karo don ba daidai bane.
Ala Halidu, kungiyanku na Nima ce kun kai kusan shekara biyu. Nima muna fama da matsalan masu bara kuma akwai nakasassu a ciki. Me kuke yi a kai? Kuna da wani shiri da ku kai mu wannan ko kuma kuke yi na ganin cewa an magance wannan garuruwa.
Gaskiya na tunani da PR mu mun wanga fira. Mufta mun bisu mun muna musu maganganu kaman ba kowa force sai join din mu. Azo inda muka muka gudala ke mu guda. Komi da muka fadi na san ga mutane ga suna da yawa anji. Amma inda ni kare na tashi nake magana. Baji nawa kaman dai muna da yawa mun na zuwa ran su ma mutane magana da yawa amma just coming out to one su na shine magana
ba wani shiri da kuke yi koya musu aiki ko ba su aiki
ana muna da wuri koya aiki wurin takalmi nan ni manga ba mu samu ba dai sannan don dai wani abu duka muna zuwa can
na
kaza na yakota sun gode wurin nan ana koya takalmi wurin nan nan suna dunki ma duka don kuje da muna shi daban muna da yan mesok yan su ne wani abu ya zuba cikin su nan suke kamar da ruwan zafi ya zuba cikin mutum
da ke shi wani
suka kone irwa nan na kuma muna
da suna da nasu
suna da nasu cikin masu duka suna da federation muna shi muna da albinos
ke zabiya
su dukan su grupu nan na kina sa mu duka muna yi kadan da zamu yi mu yi wazo mu yi mu push
yanzu ni ina fama da na kasa kowane iri idan na je kungiya yace ban iya aiki ba ban da wani aiki a hannu za ku ya mun ba tare da na wahala kuna an ba ni wani kuna biya wani kudi ba
don akwai doka cikin gari kamar ma dai in kana neman ka koyi aiki akwai wurin da ya kamata ka tafi an tafi ka isa ka in ka je kana cikin kugiyan nan manya kugiyan nan sun dedike su sha wefe sannan su kuma su tafi ka kaje rehabilitation center ne da ya kamata a kudin ka ke shi kuma ne akwai amma matsalar da ke ci kan gari bai yi ma komai ya kamata iyaye su rika su mara ma baya matsalar mu dukan iyaye dinji su ne masa don malam in ka haife diya ke kamata ka ba shi rinu
haka ne
yana ka ba diyan kan da bai da jarabta rinu ka bar wanda ke da na kasa ciwo ya bai yi
shi ya kamata ma a sa hankali kan shi
isa ka bar mi shi da mu yana girman nan da mu matsalan cikin rayuwar shi kuma na ka ya zai kai wani lokaci ya kamata zama class ne ya zama kuma ya zai kai wani lokaci kana ba shi tuwo gidani yanzu tuwo nan shi ya kamata ya fita waje je ba matsalan mu dukkan iyaye dinji a government ba government na da laws kaka zo ka yi bara gaskiya amma an kasba gidan yiwo ya ji ka kafta
ko ne kafta ka je ka nema
masala muke ne mutum duka ina ya ji moralize wani rayuwar da bai kamata ka yi ba kai kuma ka roki don wanka kana jin kunya amma da mun yin yiwo ya ji ka sosai kunyan nan ya fita
wani fita
ka roki shi ya shubi su ya kare masala da mun federation muke fi su kenan don wannan muke ga wanda suka city duka muka kira sun ce kure na ku yayi wai suna ce mun wai kun samu kanku matsalar nan kina don sun gaji tun gida
wala halidu ya dan ba iyaye shawara ke kuma ne zaka kara a naka
gaskiya bi na tuna da na wangan ya fara an kai ni wuri dewa wuri ne na gaza kamar na tuna ma shi ne mai shi da ya zo mai shi ke maganin shi ya sha sigari a yaki shi zuwa kan kafa idan yaki shi zuwa kan kafa na aka makarewa aka nan nan muka saura gaskiya iyayenmu suna da role to play a lot because suka kamu cikin duniyar nan tun su muka zo inda ba su yi ya suri kamu kamar inda ya fi suri kamu ba no matter what murika mu bai guda ni ya kan ganganga mu guda sai na kafe ni ni second born yan wani yawa yayi na nake gaba na wani ke bayan na duka ko wani tafiya ni kadai ne amma sometimes inda ya ka dure ina yin gashi kamar suna yin sani su fi ni don na gan kamar suna shi tafiya da kafan suna kaza ana son mutum su a fini amma yayi zo haka ba amma iyaye nan ne ko kafi yaro ya yake o blind ne o physically challenged albino ne o the same way waka duba sauran na ka ba shi ma iri haka nan nan su shi mai je gaba to gobe in dai ba ka nan ko da gobe da nuna ji shi ya saka mun ba na je wani wurin ne wani yana wanga ne ka nemi taba nan ni ya ba ni wanga ba shi da na call wani ba shi da na bar ba kiski ba ba wannan nan ne ni na ya kama parent ne ne shi shi ne shi tashi zan duba the way forward
To, masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu karkare da wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakin shirin na ƙasa Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako. Ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima.
Madalla a gaida Sule. Yanzu kuma sai karatun Alkur'ani daga bakin yara albarkacin watan Ramadan.
Sunana Rahim Ayu kuma sai dan suratu Sabbi. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرءى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم.
مادلا yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
A yau Laraba shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce a shirye yake ya amfani da makaman nukiliya idan har ya ga ana yi wa ƙasarsa mai cin gashin kanta barazana. Yana menana ta gargaɗinsa ga Amurka cewa idan har ta tura dakaranta zuwa Ukraine hakan zai matuƙar ƙara faɗaɗa rikicin. Putin ya bayyana hakan ne a wata hira da yi da gidan talabijin ɗin ƙasar, inda ya ce mamayar da ya yi wa Ukraine tsawon shekaru biyu ba ta buƙatar amfani da makaman na nukiliya, kuma baya tunanin duniya ta ɗauki hanyar da za a kai ga amfani da makaman. Putin ya kuma kwatanta shugaban Amurka Joe Biden a matsayin gogaggen ɗan siyasar da ya fahimci haɗarin da ke tattare da yaƙin makaman nukiliya. Sai dai wani babban jami'i a fadar White House ya kwatanta kalaman na Putin a matsayin waɗanda ya saba yi, yana mai cewa ba sabon abu bane jin irinsu daga bakin Putin. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙuduri da mai yiwuwa ya kai ga haramta amfani da TikTok a ɗaukacin Amurka, idan har kamfanin da ya mallaki manhajar wanda ke da headquarter a China ya ƙi amincewa ya sayar da shi. A majalisar sun nuna damuwa ne kan yadda tsarin mallakin kamfanin ka iya zama barazana ga tsaron Amurka. Yanzu za a aika da ƙudurin zuwa majalisar dattawa, inda babu masaniya kan makomarsa. Alƙalin da ke sauraron ƙarar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Georgia kan yin katsalandin a zaben 2020 ya yi watsi da wasu daga cikin tuhume-tuhumen da ake yi wa Trump, amma ya bar wasu da dama. Alƙali Scott McAfee na ƙaramar hukumar Fulton ya rubuta a wani umarni da ya bayar cewa ya zama wajibi a soke tuhume-tuhumen shida, daga cikinsu har da guda uku da suka shafi Trump, wanda shi ake hangen zai tsayawa jam'iyyar Republican takara a zaben 2024. Sai da alƙalin ya ce masu shigar da ƙara za su iya shigar da sabbin tuhume-tuhume a kan tsohon shugaban ƙasar. Wani harin jirgi mara matuƙi da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a yau Laraba ya halaka mutum biyu, ciki har da wani mamba a ƙungiyar Hamas. Harin ya faɗa kan wata mota ne a wajen birnin da ake kira Tayr da ke kusa da gaɓar tekun Mediterranean. kafin yada labarai ta kasar Lebanon ce ta sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ta fitar.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da Julia Descrasham da ta bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Kila, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.